an sa hannu akan yarjejeniyoyi da dama wanda za su bunƙasa kullun zumunci tsakanin Najeriya da Afirka ta Yamma, musamman wajen kyautata dangantaka akan matasa na ƙasashen. Ƙasashe ne guda biyu da ke shugabanci wajen tattalin arziki a Afirka. Suna da matasa masu ɗumbin guri, masu ƙarfi da kuzari, waɗanda suke son su samu dama su ma su ba da gudunmawa wajen gina tattalin arziki. To yanzu ƙasashen guda biyu duka za su buɗe ƙofofinsu ga juna, matasan Najeriya su dinga hurɗa da dangantaka da su da na Afirka ta Kudu, su ma su dinga yi a nan. Banda haka, an tattauna abubuwa da yawa da suka shafi zuba jari da hurɗar kasuwanci, musamman ganin akwai buƙatu na kamfanoni na Najeriya, bankuna musamman da ke ganin kamfanoni na Afirka ta Kudu na cin moriyar tattalin arzikin Najeriya, ba a buɗe musu Afirka ta Kudu su ma su shiga ba. Duk wa'innan an sa yarjejeniya, an warware wannan matsala. Duk masu buƙata su je su kafa, su je su ga doka ta Afirka ta Kudu me tace za a kulla wannan. Banda haka, akwai yarjejeniya akan magana akan wato murya ɗaya da mu da su a wato tarurruka na duniya, kuma da suka haɗe kansu suka yi Allah wadai da wannan wariya da ake nuna wa Afirka ta Kudu saboda wannan bullar sabon yanayi na ciwon corona wanda ake danganta shi da Afirka ta Kudu, kuma har aka sa takunkumi zance wanda kasashe suka ce sun hana aje kasashen kudancin Afirika jirage da sauransu, kuma kada a fito daga can a zo musu, wanda yanzu majalisar ɗinkin duniya da kanta ta fito ta ce shi kansa wannan yanayi na ciwon corona tun kan ya bulla a Afirka ta Kudu ya ma bulla a kasashen Turai.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnati tarin Najeriya, tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya, na tuntuɓi Ambassador Ibrahim Musule, mai sharhi kan al'amura na diplomasiya, domin in ji ƙarin haske dangane da muhimmancin da ƙasashen biyu za su iya samu daga wannan yarjejeniya ko kuma mu'amalar da aka kulla ko aka ƙara ingantawa tsakanin ƙasashen guda biyu, inda yake cewa
ya kamata mu fahimta cewa South Africa wajen sha'anin economy suna gaba da mu, kuma suna da ƙarfi a nan ƙasar. Akwai ɗaya daga cikin bankinsu wanda ya zo sai shares ɗin Churchgate daga ba Stanbic yanzu kenan. Kaga sannan kuma suna da MTN, suna da Econet, suna da abubuwa da yawa. Sannan in ka tuna cewa su sun yi sa wato masu mulkin mulkiya sun riƙe wurin kamar ƙasar su ce, saboda haka su suka fara wannan gyara wuraren kafin ma har zuwa kare mulkin ƙasar.
To ta fannin ƙalubalantar ƙasashen duniya fa da suka yi
wannan ma daidai ne, don idan ka duba za ka ga ai a lokacin da suka fara magana COVID din suna ganin kamar duka Afirka gawawwaki ne za a samu a zube, ba su san environment ɗin mu da nasu daban ba ne. Har yanzu za ka ga idan ka kwatanta an fi samu abu a can wajajen su, so saboda haka yana da wuya ba tare da an haɗu da mutanen ƙasashen nan ba ka dinga cewa banda ƙasa kaza ba za ta zo, banda ƙasa kaza ba za ta zo, so babu aibu abubuwan da suka riga suke. Mu ma kanmu muna da namu cewa kamata mu nuna a duniya abinda muka riga muka yi da irin abubuwan da ya faru, saboda a san cewa wannan cutar ba yadda suke tsammani ba ce take a wurin.
Umar Faruk Musa, Amurka, Abuja, Najeriya.